Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar mu ta FM a Joy Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan joyhausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauri assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku ji abin da iyayen ƴan matan Chibok ke cewa game da gano su da kuma waɗanda suka rage kana ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ya dace a ce ana musayar ƴan matan Chibok din da ƴan kungiyar Boko Haram Hawa kuma muna dauke da labarin wasanni sai kuma sharhin murya Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akwai wasu gidaje guda uku a Difa dake ƙasar Niger waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji rike da bindigogi kira Kalashnikovs ba suna gadi ba mutum ba zai lura da su ba. Waɗannan gidaje nan ne inda tsofaffin mayakan Boko Haram suke zaune. Watanni shida da suka gabata aka buɗe gidajen kuma kimanin mutane 150 yawancin su tsofaffin mayaka ne tare da matansu da kuma ƴaƴansu suke zaune a cikin su. Ibrahim wani yaro ne da yace ƴan Boko Haram ne suka sace shi tun yana ɗan shekaru 12. Ibrahim ya karanci Qur'ani a tsahon shekaru 2 kafin ya gudu. ƴan Boko Haram sun sace dubban yara da kuma matasa tun daga lokacin da suka fara kai hare-haren su a arewa maso gabashin Najeriya. A shekarar 2009 waɗanda aka fi sani su ne ƴan matan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno. Tsofaffin mayakan na Boko Haram sun bayyana ƙungiyar ta yi rauni amma suka ƙara da cewa zai ɗauki shekaru kafin a karye lagun aƙidar mayakan da ke watsi a yankin.
Kimanin mutane shida ne suka mutu a wani bom da ya fashe cikin wata mota a bakin wajen sayar da abinci a Mogadishu ciki har da babban jan na sojan Somalia. Kimanin mutane goma ne suka jikkata yayin da bom ɗin ya fashe a misalin ƙarfe 6 na yamma lokacin yankin a dab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da Italian Cafe. Waɗanda suka ga afkuwar lamarin sun ce an ɗana bom ɗin ne a awa ɗaya yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin. ‘Yan tsageron Al-Shabab ne suka ɗauki alhakin wannan harin da cewa su ne suka kai hare-haren kan manyan jami’an tsaron ƙasar da kuma na baƙin haure. Wurin cin abincin na kallon helikwatan ma’aikatan baƙin haure ta Somalia ne ta ɗaya ɓangaren kuma hotel ne mai suna Sunrise Hotel. Sau da dama Al-Shabab na kai hare-hare a wuraren da ‘yan siyasa da ‘yan kasuwa ke taruwa a bainar jama’a a ɗaya ɓangaren jami’an sojin ƙasar kudu. Jami’an sojan ƙasar hudu ne aka kashe a yau Litini a wani bom ɗin da aka sa a kan hanya a ƙauyen Cantablas kusa da garin Kor Yole da ke ƙasan yankin wato Shabelle. Jami’an sun ce sojojin na tafiya ne a motarsu yayin da bom ɗin ya tashi.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma kafofin yaɗa labarai ne a Amurka suka ba da rahoton cewar tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da kansa ya soke lamirin ayyana Janar Michael Flynn mai ritaya a matsayin mai ba da shawara kan tsaron ƙasa. Amma duk da haka, Trump ya zaɓi Flynn wanda a ƙarshe ya kore shi cikin kwanaki 24 da kama aiki. Obama ya gabatar da gargaɗin akan Flynn a lokacin tattaunawar da ya yi da Trump ta mintuna 90 a White House ranar 10 ga watan Nuwamba. Kwana biyu kacal bayan hamshakin ɗan kasuwar ya yi nasarar da ta baiwa kowa mamaki a tarihin siyasar Amurka, inda ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya kori Flynn daga aikin matsayin shugaban ma'aikatar tsaro a shekarar 2014 sakamakon yanayin yadda yake gudanar da ayyukansa da ganganci. An ba da rahoton gargaɗin tsohon shugaban ƙasar daga kafafen yaɗa labarai, inda aka bayyana cewar tsofaffin jami'an da suka yi aiki da Obama sun san haka awanni kafin su bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawa da ke ƙoƙarin gano hakikanin saka hannun Rasha a cikin takarar shugabancin ƙasar Amurka da kuma dangantakar masu taimakawa Trump da buƙatar Moscow, duk da Trump ya yi watsi da ƙoƙarin hakan.
Shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zaɓen shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron murnar nasarar da ya samu akan abokin karawansa Marine Le Pen. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya rubuta a Twitter, "Ina ta Emmanuel Macron murnan babban nasarar da ya yi ta zama shugaban ƙasar Faransa, ina ɗaukin yin aiki tare da shi." tsohuwar yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da shugaban masu fafutukan kare yancin tsiraru Jesse Jackson da magajin garin New York Bill de Blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa Macron da al'umma ƙasar Faransa murnar nasarar zaben na shugaban ƙasa. Mai magana da yawan shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ya faɗa a wata sanarwa, nasararka nasara ce ta ƙarfafa haɗin kan Turai da kuma dangantakar Jamus da Faransa. Bayan an faɗi nasarar da yi, Macron ya yi magana da Merkel inda ya ce mata zai je Berlin nan ba daɗewa ba. Mai magana da yawan Prime Minister Britannia Theresa May ta faɗa a wata sanarwa, Prime Minister tana ta zaɓen shugaban ƙasa Macron murna a kan nasarar da ya samu. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai su ma ba a bar su a baya ba. Sun taya Macron murna, shugaban kwamitin ƙungiyar jin Claude Juncker ya rubuta a Twitter cewa ina murnan Faransawa sun zaɓi makomar tarayyar Turai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun yayan ƴan matan Chibok waɗanda suka bayyana farin cikinsu game da gano ƴaƴan nasu, kuma suna fatan sauran da ba sako su ba su ma a gano su. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yau ne iyayen ƴan matan nan na garin Chibok da aka gano su 82 suka gana da ƴaƴansu a bambannin tarayya Abu, inda suka tabbatar da cewa ƴaƴan nasu suna nan cikin ƙoshin lafiya. Fiye da shekaru uku kenan wanda ake zaton ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka sace waɗannan ƴan mata da aka ce adadinsu ya kai 219, wadatun a wancan lokacin ne aka dinga cece-kuce akan sace waɗannan ƴan mata tsakanin gwamnati da ma iyayen waɗannan yara, wanda daga bisani aka tsinto wasu daga cikinsu, sannan aka saki wasu guda 21 sakamakon wani yarjejeniya da aka ce an yi da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram din. Sai kuma waɗannan 82 da aka saka a kwanaki biyu da suka wuce da aka ce an yi misayensu ne da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Malam Yakubu Nkeke dai shine shugaban waɗannan iyaye da kuma yace zakan suna da waɗannan yara 106 yayin da suke fatan cewa gwamnatin tarayyar za ta sake kubuto da sauran waɗannan yara. To ko ina waɗannan iyaye suka sa a gaba yanzu hakan? Tambayar kenan na yawa Malam Yakubu Nkeke tawayin tarho ga kuma abin da ke cewa.
Sa gaba mu dai har yanzu mun iyaye da muna can kasan Chibok mun jingina ma wannan gwamnati, tunda mun gani sun kasa rawa zuwa gani saboda kawo ƴan mata nan a daransu, to mun jingina musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran maza su fito mana.
Kana cewa suna makaranta ne aka kwashe su a wancan lokacin? Sun kwashe shekaru uku ba makaranta, za su ci gaba da karatu kenan ko kuwa shikenan sun bar wannan karatu?
Ai Malam Dauda, bari in faɗa maka mana waɗannan da aka fitar da su 24 nan, in ka ga yadda suna yada tazarta da karatu da rubutun da suka yi da exam da suka yi na wannan tam da ya wuce, sai ka gani ni malami ne. Ai ni malami na shigo wajen su, naga yadda ake koyar musu, naga performance nasu da gwargwadon su duka, na gani yara nan gaskiya za su yi abun da kowa zai ji daɗi.
Wato na fahimce ka wannan 21 da kuma guda uku da aka gano su an sa su a makaranta yanzu haka?
Yanzu suna karatu kwarai.
Sannan waɗannan kuma su 82 da aka gano su ma za su sa makarantar nan gaba ko kuwa shikenan ya ka karatun nasu?
Ba zai zama ga iyaka ba, domin yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din muniya mu je mu zauna da su muka ga yadda suke, kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba, jikinsu lafiyayye ne, ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yunwa da sauransu.
To kamar kun samu kun gana da su waɗannan ƴaƴan naku?
Mun samu mun zauna da su kwarai, yanzu kenan bai wuce ma minti 30 ba muka bar inda suke.
Ya ko ga halin da suke ciki ne?
Hankalinsu bai canji ko kasancewa suna da wani halin da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba, suna nan dai da halinsu lafiya lafiya ne. Ya ne wanda suka ganni ma suna gudu su rungume ne su tambaya kaninsu da iyayensu a gida ɗaya kam, ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali.
To Bala, kun kai akwai ƴarka ko kuma da aka gano a ciki?
To sai ma kwarai, ma za ta ɗauke ta a wuya, ma na jin daɗi da yadda ta fita.
Akwai wasu da aka gansu da raunuka hakan nan, ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo, ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan, kamar su yi muku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raruka.
Wannan din kaza yanzu a cikin haduwar mu nan murna ne na fitowar su musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin ina da sauran lokacin da zan take koma wajen su mu yi hira.
Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne?
Iyayen sun ma ko da haka mutum in baka san naka ba dole zai san kace ka a zuciya. Amma da suke mun fara gani cewa wannan gwamnati yana kokari tunda an fitar da 21 aka ci a ta hanyar lalaba. A haka kuma suka fitar 82 a ran daya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita.
Kamar yaushe ake sa ran waɗannan yara naku za su koma gare ku da su ma na farko bayan na fahimcewa har yanzu suna tare da gwamnati. Ta gaya muku ran da za su koma gare ku?
Yana da kyau mana Dauda kamar zuwan mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne eh haka.
Da kuma tambayi Sanata Muhammad Alindu me ko me zai ce game da musayar waɗannan yara da aka yi da kuma waɗannan ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram din ga kuma abin da ke cewa.
Eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba amma musanya da ake dinnan na kamar yan ta'adda ba sabon abu bane inda ya zamanto shine ya zamanto abunda option da akwai a lokacin ba yau ba ba so daya ba ba so biyu ba ko kwanan nan ma America ta yi musayayyen ta'adda wanda take rike da su a Guantanamo don sojan America da suke garkuwa da shi. Israel sun sha musayen wato prisononi ko kuma yan ta'adda na Palestine da yawa sun yi musayya da gawakin sojojin su ma ba wai wanda suke da rai ba. To wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce dama kuma yan Najeriya ai yan Najeriya da yawa mafi yawa sun furta akan cewa amma musayyan za a yi gara a yi musayya a ceto yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba.
Yanzu dai yan Najeriya da dama sun kasa kunne su ji yadda makoman waɗannan yara za ta kasance musamman ma hanyoyin da za a bi don sake gama su da iyayensu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriyar mu ce.
To mahalalla kafin mu bude muku layukan namu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Saboda ƴan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Taimaka aje a sulhunta kar ƴan matan su yi mauta har rayuwa ya salwanta. Kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Mu har haɗa kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba. Ku tausaya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Adalla yanzu mun samu kira na harko daga Jigawa. Wane ne daga Jigawa?
To, ka almasi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan kasar hukumar Kaugama.
Ni sunana Ladan Ibrahim Ayawa. Ba Zaburansi muna jin ka. Ah, ko layin Zaburansi ya tsinke ne. Ina ganin layin Zaburansi ya tsinke. To ta maudu'in mu na yau dai shine shin ya dace a ce ai musayen ƴan matan Chibok da ƴan kungiyar Boko Haram mun samu kira daga Kogi. Waye daga Kogi? Eh, wani daga Kogi? Anya, layin namu yau ba ya shiga abin nan ba. Yana muna tutsu na Kogin ma ina jin kamar ya tsinke.
Yobe State Nigeria.
Eh, wace magana?
Kabiru, Kabiru Babale Katuzu daga Nigeria, daga Yobe State.
To Kabiru.
Special local government.
To da Kabiru daga me ra'ayinka?
Daga bai. Ra'ayina wannan maudu'i ai shi duk abin da aka ce sulhu ne.
Eh.
Babu abin da yake dadi a rayuwa a duniya.
Eh, kuma ba abin da
yake zaman lafiya a ƙasa. A ko ina. Ya kamata abin da suka yi wannan ayaba musu ayaba a gwamnatin Muhammadu Buhari, Ubangiji kuma Allah ya bashi lafiya. Su ma da suka yi tawakkali aka su sake kokari da himma. Su ci gaba da himma, sauran ma in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa kowa ya gansu da idansu. Na gode Radio America, Allah ya saka ɗan kai. Ubangiji Allah ya ba Baba Buhari lafiya.
To amin sun ma amin. Yanzu mun samu kira daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafa Lekatin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa.
To me ra'ayinka wannan dara? Barka ka dai.
Shafa Le. Da gaskiya fi sabilillahi wannan abu ne ban ga wani abun damuwa a ciki ba, saboda dalili ko shine dan waɗannan yara ba su san abin da yake faruwa ba. Kuma dan an bada bursunoni an karfi wayannan yara, ni wannan abun in dai akwai wani yarjejeniya da aka yi tsakanin su da wayannan mutane da gwamnati, wallahi ni ban ga wani abun damuwa ba, sai dai mu yi son barka. Saboda haka kiran da za mu sake yi da gwamnati su tsaya su sake dubawa, duk Allah sauran yaran da suka rage gari da wani abun nan, duk Allah a yi kokari a samu a ga an kwato su. Da fatan kuma za su yi wannan kokari, kuma Allah ya taimake su, kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu.
To mun gode Shafa Le, bari mu je Kano. Waye a Kano?
Eh, Hatima Abu ne daga karamar hukumar Doguwa, cikin garin Doguwa.
To muna jin ka, me ra'ayinka?
Eh, ra'ayina dai muna ba wannan mata da aka saka fatan alheri, Allah ya ba su lafiya, kuma yauran wannan ba su ka ba, Allah ya ba da ikon gano su.
Eh, to amma abinda mutane ke cewa, wasu na cewa bai kamata wai a rika musayan ƴan Boko Haram din da ƴan matan Chibok ba, me ya ina hankalin kai karkata?
Eh, gaskiya wannan dai musanyan da duk wannan suke yankin Chibok din da yauran yankin Maiduguri, duk wannan su ji labarin da an saki wannan komandojin, hankalin su zai tayi. Ya kamata da gwamnatin Najeriya gaggawan ɗaukan mataki akan wannan abin da ya faru, a daɗa jami'an tsaro a yankunan da ya kamata.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To wane ne?
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garo, mere
rediyo da rekoda
kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To za mu ji Alhaji Musa, me ra'ayinka wannan dara?
Alhamdulillah, Mallam Ladan Ibrahim Ayawa, mun yi wa Allah godiya subhanahu wataala da ya kawo mana lokaci wanda mu a jihar Kaduna tun karfe 5 ake mana ruwa, har zuwa yanzu muna shan ruwan sama. Allah ya kawo damuna mai albarka.
Amin summa amin.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan bayatuna maganar bisaya da aka yi da ƴan matan Chibok da shi komandojinsu na ƴan Boko Haram, wannan abu ne mai kyau. Saboda yanzu idan muka ɗauka, yanzu ka ga a Najeriya, duk wanda yake Najeriya, ta kama magana da PDP take magana cewa wai bai dace a ce ana yi wannan, jam'iyyar take kawo magana wai bai dace a wannan ba. To gaskiya wannan su ma canza wannan shawara tasu, magana da ake magana cewa ai wannan abu ne mai kyau. Ai sulhu a shari'anta ma sulhu, shari'a ta zai dade ai sulhu. Tunda an samu irin wannan abu, an fito da wannan ƴan mata guda 80 da wani abu, to muna fatan shauran ma da suke tsare, idan akwai yiwuwa a kawo damar da za a samu wannan, domin fatan fatan mu a ce Najeriya a samu lafiya da zaman lafiya, to kawai shine mu fita da ƙarshen ne muka fatan alkhairi. Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya ƙara mu Buhari lafiya, kuma Allah ya ƙara wannan mulki nashi.
Mun gode Alhaji Musa
da Najeriya baki ɗaya. Nagode,
mun gode. Bari mu je Bauchi. Waye a Bauchi? Waye daga Bauchi? Ina jin layin Bauchi ya yanke. Muna magana to Yobe. Waye a Yobe? Mun samu kira daga Yobe. Sannan Bauchi ya soke.
Kacalla mai goro.
Kacalla mai goro. To Kacalla, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina akan wannan canji da aka yi dinnan.
Eh, musayin da aka yi da matan ƴan matan Chibok da
ya goyi baya 100%.
To me yasa ka goyi baya?
Abin da yasa na goyi baya duk a kasashen duniya. Ana yin irin wannan su Isra'ila su waye duk an taba yi.
Eh.
Saboda haka gaskiya abin da zai kawo mana ci gaba ne. Baba Buhari ya ci gaba da irin wannan dabaran nahi, muna goyon bayansa. Allah ya bashi lafiya.
To mun gode Kacalla.
Allah ya kara masa, Allah ya kara masa lafiya.
Mun gode Kacalla. Bari mu je Jigawa kuma. Waye a Jigawa?
Hello.
Hello. Eh, waye a Jigawa?
Sai ya duwa wani daga
Wake magana?
Sarbar kuma baba daga Jigawa.
To me ra'ayinka wannan daren game da wannan batu da
mutum? Eh, ra'ayina a wannan dare kiya na ji murna kuma na yi farin ciki, saboda haka kamar yadda ake so na ayyai daidai, kuma duk mai hankali da lura zai so a wannan, saboda tsarki sun da ba har abin ya zo an kai ƙarshensa. Muna murna da wannan. Allah ya ƙara Baba Buhari lafiya kuma.
To amin sun ma. Mun gode malamin na Jigawa. Bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum. Allah
ya kwana.
Kana magana da Sama'ila S Power, karamar hukumar Janjo Kafin Madai.
To Sama'ila, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa akai?
To alhamdulillah, a wannan maudu'i na ku maudu'in ku akan maganar suka fursunonin da ake yi. Ai duniya ana irin wannan, ba abin mamaki bane dan an yi a Najeriya.
To
kasashen duniya ma da suke da suka fi mu wasu abubuwa ma da dama suna irin wannan, kuma muna ji. To amma abin mamaki sai muka ji bangaren wa makarfi suna so kan wannan abin da gwamnatin Buhari ta yi. To dan ma kullun nasu ne.
To
kaga in baka iya yin abu ba. Idan baka iya yin abu ba, idan kai wani yayi kai mummuna, wani ya gyara sai kace shi ma bai iya ba. To amma
ai ka ji an ce hagun wani dama wani, kuma lokaci ne na faɗin albarkacin baki. Kuma ka to sai dai lokaci ya daga mana hannu. Ya kan kiran da zamu iya dauka kenan a hali yanzu. Goyi ma rana ce don buɗe layuka a kan maudu'in kuna iya kira. To shi kenan, sai kuma gobe kuna iya kiranmu idan mun buɗe layukanmu. Yau nan muka kawo ƙarshen wannan
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a shirin labaran wasanni. Bari mu fara da headquarter kwallon kafa ta Afirka, inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka, wato hukumar CAF, Ahmad Ahmad, ya ce shi ba zai dauki albashi daga sabon aikin da ya kama na shugabancin wannan hukumar ba. Za a tuna cewa dai zaben da aka yi shi Ahmad Ahmad a watan Maris da ya gabata shi ne yasa aka zo ƙarshen mulkin da Isa Hayatu yi na shekaru 29 a zaman shugaban wannan hukuma ta kwallon ta Afirka. Ahmad Ahmad ya ba da bayani cewa ya yanke shawarar ba zai dauki albashin ba, saboda yana ganin dauka albashi ba zai bashi damar ya gudanar da mulki na adalci irin yadda yake so ya yi ba. Abin da ya gawa BBC Sport kenan. Shi dai sabon shugaban dan shekaru 57 da haihuwa, wanda kuma asalinsa dan kasar Madagascar ne, a yau din ne yake taronsa na farko tun lokacin da aka zabe shi don shirya mababban taron hukumar kwallon kafa ta duniya da za a yi, in Allah ya kai mu ranar Alhamisin nan mai zuwa 11 ga watan nan da muke ciki na Mayu. To halin yanzu kuma shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Amaju Pinnick ya samu sabon mukami. Yanzu shi ne shugaban kwamitin shirya wasar gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka din, wato Nations Cup, kuma da kwamitin watsa labarai na ita hukumar kwallon kafa ta Afirka ta CAF. Za a tuna da cewa shi Pinnick yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen Afirka da suka goya shi Ahmad Ahmad baya lokacin da ya tsaya takara da shi Isa Hayatu, wanda ya sa shi Amju Pinnick ɗin ya sha suka lamiri a wajen wasu ƙusoshin wasanni a can Najeriya. An ba da sanarwa wannan sabon mukamin da aka baiwa shugaban kwallon na Najeriya ne a wajen babban taron da ake ci gaba da yi na ita hukumar kwallon kafa ta Afirka yanzu haka a Manama ta ƙasar Bahrain. kuma wannan kamar da muka ce shine taron farko da ake yi a gargashin jagorancin sabon shugaban CAF din Ahmad Ahmad inda kuma aka ce za a tattauna abubuwa kamar guda 15 wanda aksarin su daga mada abubuwan da za a yi ne a cikin wa'adin mulkin shekaru 4 da shi Ahmad Ahmad din zai yi a matsayin shugaban CAF. To bari mu karkare da labaran Premier League na Ingila inda nasarar ci biyu da babu da Arsenal ta samu akan Manchester United yasa aka zo ƙarshen shekaru 25 da ita Manchester United ɗin ta share tana abin da ta ga dama wato tana samun nasarori a cikin gasar Premier League ɗin kuma wannan ya ƙara ƙarfafa fatar ita Arsenal ɗin na cewa nan gaba kadan za ta zama cikin ƙasashe uku ko hudu da suke na farko akan allan wato maki-maki na ita Premier League ɗin. Yanzu ita Arsenal tana matsayi na 6 ne yayin da Manchester United da Manchester City suke matsayi na 4 da na 5 akan allan maki din. Chelsea ita ce liman ita ce jagaba akan wannan allo din tana da maki 81 sai Tottenham ta 2 da maki 77 Liverpool ce cikon ta 3 da maki 70. Jama'a abin da ya sauka kake na labaran wasanni wannan litinin daga sashen wasan murya Amurka sai wata litinin Allah kan ya huta lafiya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wata ayyanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a ranar 25 ga watan Afrilu, ƙungiyar tarayyar Turai da ofishin jakadancin Jamus da ofishin jakadancin Faransa da na ƙasar Amurka da kuma wakilin ƙasar Switzerland sun bayyana damuwarsu akan kama wasu ma'aikatan ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar Chadi kwana-kwanan nan. Mun damu akan kama ma'aikatan kungiyoyin fararen hula da dama a sakamakon rashin bayanai bisa tuhumar da ake yi masu da kuma sharuɗan da suka sa aka kama su kuma muna jaddada goyen bayanmu ga mutunta cikakken ƴancin walwala ciki har da ƴancin faɗa albarkacin baki da kuma ƴancin bayyana ginshikin demokradiyya. Masu ruwa da tsaki sun amince akan cewa ya kamata mambobin kungiyoyin fararen hula su taka muhimmiyar rawa wajen samar da gwamnatin demokradiyya da bin doka da oda. Sanarwa ta kuma mayar da martani akan rahotannin da ke cewa a daren 11 ga watan Afrilu, ‘yan bindiga sun kai wa jerin motoci biyu ɗauke da fursunoni tsakanin 96 zuwa 100 hari, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar fursunoni 9, guda 8 daga cikinsu waɗanda suka rasu an ce suna da hannu wajen mutuwar ɗan yayan Idris Deby a watan Janairu. Wanda suka rattaba hannu a sanarwar sun lura cewa harin da aka kai wa jerin motocin da ke ɗauke da fursunonin da kuma hallaka su a lokacin da ake canza musu wuri abin damuwa ne. Idan aka yi la'akari da yin shari'ar adalci wadda ta bada damar kariya daga azabtarwa da kuma cin zarafi, muna fatan za a tantance hakan domin a gurfanar da waɗanda alhakin ke kansu. Babban mai gabatar da ƙarar da wakilan ƙungiyoyin jama'a sun yi Allah wadai da wannan hari. Amurka da sauran ɓangarorin da suka rattabawa sanarwar hannu suna ƙarfafawa ƙasar Chad gwiwa da ta tabbatar da mutunta ƴanci kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin ƙasar, kamar kuma yadda yake a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattabawa hannu, wanda ke taimakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da shine kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice.
Akwai wasu gidaje guda uku a Difa da ke ƙasar Nijar waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji riƙe da bindigogi ƙira Kalashnikovs ba, suna gadi ba, mutum ba zai lura da su ba. Waɗannan gidaje ne da tsofaffin mayakan Boko Haram suke zaune watanni 6 da suka gabata aka buɗe gidajen, kuma kimanin mutane 150 yawancinsu tsofaffin mayaka ne tare da matansu da kuma 'ya'yansu suke zaune a cikinsu. Kimarin mutane 6 ne suka mutu a wani bom da ya fashe jikin wata mota a bakin wajen sayar da abinci a Mogadishu ciki har da babban janar na sojan Somalia. Kimanin mutane 10 ne suka jikkata yayin da bom din ya fashe da misalin karfe 6 na yamma lokacin yankin Adab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da Italian Cafe. Waɗanda suka ga afkuwar al'amarin sun ce an ɗana bom din ne awa guda yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazira Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu Suleiman Traore. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku fara lafiya mu kuma mu lafiya da alheri.